This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan lasariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballa tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 22 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
An saki wasu karin mutanen Isra'ila da aka garkuwa da su a yau Asabar don musayar ɗaruran fursunonin Falasɗina a ɓangare na zarjejeniyar tsagaita wuta. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Rasha ya ce an fara shirye-shiryen ganawar ido da ido tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da Vladimir Putin na Rasha. Haka kuma za a ji cewa wani ƙauye a yankin babban birnin Philippines mai yawan jama'a ya kaddamar da yaƙi da zazzabin cizon sauro a ranar Laraba ta hanyar ba da tukuici ga mazauna wurin da suka kama sauro a mace ko a raye.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana harkokin siyasa a Najeriya ya ci gaba da yin lokaci kan yadda hukumomin zaben jihohi ke gudanar da zaben ƙananan hukumomi.
Babban matsalar take a jiha shine kowace majalisar jiha a cikin aljihun gwamnati. Majalisun jiha su ya kamata su kwaci 'yancin ƙananan hukumomi daga inda ake zaɓo su.
A Amurka kuma, 'yan jam'iyyar Republican na ci gaba da kare matakin gwamnatin Trump na dakatar da ayyukan a bayar da agaji a ƙasashen waje na kwana 90.
USAID is a agency that
USAID hukuma ce da ta gaza a ayyukanta. Na sha ba da shawara a yi amfani da matakai marasa tsauri tsawon lokacin da nake nan. Kuma abin da na gani abin tada hankali ne sosai.
Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Babu Yakub Makeri zai gabatar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. An saki wasu ƙarin mutanen Isra'ila da aka garkuwa da su a yau Asabar don musayar ɗaruran fursunonin Falasɗinawa a wani ɓangare na yarjejeniyar tsagaita wuta, yayin da aka tabbatar da cewa gawar da aka mayar da Gaza a ranar Juma'a ta kasance ta shiri bebas. Elia Cohen mai shekaru 27 da Omar Shemtov mai shekaru 22 da Omar Wenka mai shekaru 23 sun daga hannu a lokacin da suke rike da takardun sakin su kafin a miƙa su ga kungiyar agaji ta Red Cross a ranar Asabar a sansanin yan gudun hijira na Sirte dake wato tsakiyar Gaza. An dauke Cohen da Top da Wenka daga wani bikin waka a lokacin harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 wata kungiyar ta'addanci da Amurka ta ayyana. Ɗaruruwan mutane ne da suka da mayakan Hamas suka ɗauke da makamai masu sarrafa kansu da na'urorin harba gwarnati sanye da rigunan soja da sulke da Hamas sun hallara Al-Nusayrat lokacin ake miƙa mutanen. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Rasha ya ce an fara shirye-shiryen ganawar ido da ido tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da Vladimir Putin na Rasha. Sergei Rakov ya shaida kafar labaran ƙasar ta Rasha yau Asabar cewa yiwuwar tare na iya kunsar tattaunawa mai zurfi kan batutuwan da suka shafi duniya ciki har da yakin Ukraine. Amma ya ce ƙoƙarin samar da ganawar yana kan matakin farko. A makon da ya gabata wakilan Rashar na Amurka sun amince su fara aiki don kawo ƙarshen yakin da kuma inganta hulɗar diplomasiyyar tattalin arziki a wani babban taron tattaunawa da aka yi a Saudiya wanda ya nuna wani abu na ban mamaki a manufofin harkokin wajen Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump. Wani ƙauye a yankin babban birnin Philippines mai yawan jama'a ya kaddamar da yaƙi da zazzabin cizon sauro a ranar Laraba ta hanyar ba da tukuici ga mutanen wurin da suka kamu sauro a mace ko a raye. Dabarar da ba a saba gani ba a ƙauyen Addition Hill da ke birnin Mandaluyong ya yi nuni da damuwa bayan da birnin Quezon da ke kusa ya ayyana ɓarkewar cutar cizon sauro da ke haifarwa ƙarshen mako. Wasu yankuna takwas sun ba da rahoton ɓullar cutar sauron mai saurin kisa. Aƙalla mutane 28,234 ne suka kamu da cutar dengue a ƙasar Philippines a bana, har zuwa ranar 1 ga watan Fabrairu, karuwar kashi 40 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar ta gabata, a cewar kididdigar sashen kiwon lafiya. Birnin Quezon ya ayyana barkewar cutar dengue a ranar Asabar bayan mutuwar mutane 10, galibi kananan yara, a cikin mazauna 1769 da suka kamu da cutar. Labaran duniyar na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Sir Filu zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Rahotanni da ke fitowa daga jihar Osun da ke kudu maso yammacin Najeriya na nuni da cewa ana ci gaba da gudanar da zaben kananan hukumomi lafiya, inda aka bude wasu rumfunan zabe da misalin karfe 8 na safe. A hirar da ni da masanin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk, na fara da tambayar sa ko ya yake kallon yadda jihar Osun ke gudanar da zaben kananan hukumomi, duk da kiran da babba Attorney General na Najeriya da 'yan sanda suka yi na adakatar da zaben. Sai ya ce,
wani abun al'ajabi ne a irin na demokradiyyar Najeriya. Gwamnatin kasa tana so ta tankwaya gwamnatin jiha. Gwamnatin jiha tana ganin tana da karfinta, kuma tana amfani da wannan karfin ba koyaushe ake samun dama a kanta ba. Ita kuma gwamnatin jiha tana tauye gwamnatin karamar hukuma, kuma ita koyaushe take samun dama a kan wannan gwamnatin karamar hukuma. Anda kuma matsalar take, babban matsalar take a jiha shi ne kowace majalisar jiha a cikin aljihun gwamnati ke. Majalisun jiha su ya kamata su kwaci 'yancin kananan hukumomi daga inda ake zaɓo su, amma 'yan majalisar din sun zo ko jahilai ne ko direbobin gwamnoni ne ko kawai abinda gwamna yake so shi ne zaman majalisa. To wannan shi ne ke kawo babban matsala. Yanzu wannan hukunci da aka yanke na appeal court, kotun koli, ba ta kai dai kotun koli ba, kotun ɗaukar ƙara, hukunci ne da yake da kai dole in an yi shi ba za a samu wata ƙaramar kotu da za ta kashe shi ba ko kuma ta tsayar da shi ba, kamar yadda shi gwamnan Osun ya samu kotun jiha ta tsayar masa da shi. To amma a tsarin kotunan ma sai aka yi Federal Court of Appeal, aka yi kuma Federal High Court. Saboda haka a wanda sai ke sanya murɗa ta ƙasa kamar yadda muka gani a shari'ar Kano, sai ya je High Court ta Federal High Court. A nan wurin alƙalan su ma suna da ƙarfin State High Court, ko kuma wani lokaci su ga kamar sun fi ƙarfin State High Court. To muna da High Court guda biyu. To amma wannan na Osun, tunda magana ta kai Appeal Court, to gaskiya High Court ɗin Osun ba ta da wata dama da za ta ce ita ta yi hukuncin da ya fi ƙarfin na Appeal Court. Amma a sake duba a kalli me ya mahimmancin High Court a jiha, sannan kuma State High Court, sannan Federal High Court a jiha. Wannan ya yi karo da juna, kuma yana sawa ana ɗaukan damar siyasa a sa. Mutane su ya kamata su tafiyar da tsarinsu na shari'a yadda ya kamata, ba wai dole sai an ce wai an yi musu wani fin ƙarfi daga sama ba.
Daka ba ka ganin irin waɗannan hukunce-hukunce da ake ɗauka mabambanta ba sa kawo na ƙasa ga ita kanta demokuraɗiyyar?
Sosai kuwa, ai ita demokuraɗiyya kan doka ya kamata a ce ana tafiyar da ita, ba kan ƙarfin 'yan sanda ko ƙarfin soja ba. Duk da kaga ɗan sanda ya shigo maganar demokuraɗiyya, to wannan demokuraɗiyyar ta gurgunce za ta lalace. Dan da soja ya shigo kwadawa ka daina maganar ta. Komai zuwa ya ce wai shi zai tabbatar da zaɓe mai kyau, ba a wanda ya sa shi. Ita demokuraɗiyya su take jama'a su zauna tun daga gidajensu su fara haɗuwa a unguwarsu, su zo wannan gundumarsu, su zo ƙananan hukumominsu, su zo wardinsu da jihohinsu, su tabbatar da abin da suke so ba tare da wani ya sa musu baki ba. Ita aka sani akan demokuraɗiyya, da haka aka soma ta, kuma tsarin da aka ɗauka aka ce yana da inganci kenan saboda ana ba da wannan damar. Amma daga nan da ta hukuma ta yi motsi, ko da hukumar ma demokuraɗiyya ce ta kafa ta, ko kotu ta shiga cikin maganar, ko gwamnati ta shiga cikin maganar, ko hukumomin tsaro sun shiga cikin wannan maganar, to nan demokuraɗiyya a suma take, kuma tana kan za ta lalace a kowane lokaci.
Masanin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk kenan a hirar da ni da shi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya ya amince da wani ƙuduri jiya Juma'a inda ya buƙaci ƴan tawayen M23 da ke gabashin Congo su gaggauta tsagaita kuta tare da ficewa daga yankunan da suka kwace. Majalisar ta kuma yi barazanar sanya takunkumi kan waɗanda suka tsawaita rikicin. Faransa, wadda ta tsara rubutun, ta ce tana aikewa da saƙo ƙararrawa cewa babu wata hanyar soja za ta magance rikicin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Ambassador Nicolas de Rivera ya ce abu mafi kyawu shine cimma yarjejeniya mai inganci ba tare da wani sharadi ba, kuma cikin gaggawa da dawo da tattaunawa cikin gaggawa tare da goyon baya daga shiga tsakani a matakin yanki. Ya kuma ce a mutunta yancin kai da yankin DRC. Ƙudurin ya kuma yi kira da dakarun tsaron Rwanda da su daina goyon bayan da suke baiwa 'yan ƙungiyar ta M23 da kuma ficewa daga yankin DRC ba tare da wani sharadi ba. Mambobin majalisar suna zargin dakarun tsaron Rwanda da ba da goyon bayan kai tsaye ga ƙungiyar M23, Rwanda shasha musanta zargin cewa tana goyon bayan 'yan tawayen. Fadar Vatican na ci gaba da gudanar da bukukuwan shekara mai tsarki ba tare da fafaroma ba. Fafaroma Francis na ci gaba da jinya asibiti ta ciwon huhu da kuma matsalar numfashi. Likitoci sun ce za a kwantar da shi a asibiti na akalla mako guda, kuma ba tare da tsakari da shi ba har yanzu yana taɓa tafiya. A wani takaitaccen bayani da aka yi a yau Asabar, Fadar Vatican ta ce Francis ya yi bacci da dare sai dai likitoci sun yi rigaɗin babbar barazanar da Francis ɗan shekaru 88 ke fuskanta, ita ce kamuwa da ciwon sepsis, wani mummunan cutar jini da ke iya shiga cikin huhu. Ya zuwa ranar Juma'a babu wata shaida ta wani ciwon sikila, kuma Francis yana shan magunguna daban-daban.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a ci gaba da aiwatar da manufofin America First, gwamnatin Trump ta dakatar da aiki a bayar da agaji a kasashen waje na kwana 90 domin gudanar da bincike da nazari kan yadda ake gudanar da ayyukan agajin. Sai dai 'yan majalisar dokokin kasar na jam'iyyar Democrat sun ce wannan mataki zai iya yin mummunan tasiri na dindindin a bangaren tsaron Amurka da kuma kimarta a duniya. 'Yan jam'iyyar Republican dai sun kare matakin, suna masu cewa akwai buƙatar yin gyara a ayyukan hukumar USAID. Ga Maryam Dauda da fasahar rahoton Catherine Gibson.
An shiga cikin yanayin rashin tabbas a fadin duniya yayin da nan Amurka ake nazari akan makomar shirye-shiryen ba da agaji ga kasashen waje na Amurka.
We are losing decades of experience and insight.
Idan muka soke ayyukan agajin, to za mu yi asara mai yawan gaske ta ilimi da kawance na shekara da shekaru da kuma irin dauki mai mahimmanci da muke kaiwa a wurare mafi hadari masu nisa na duniya.
Kwararru sun fadawa 'yan majalisa a yayin wani taron tattaunawa cewa tallafin da ake turawa kasashen ƙetare kashi ɗaya ne cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasar. Sun kuma ƙalubalance ƙirarin cewa ana ɓarnar kuɗi.
USAID has been the target of a
ana sukar USAID da bayanan da ba na gaskiya ba a ƙarƙashin jagorancin Elon Musk, kuma shugaban ƙasar na goyon bayansa.
‘Yan jam’iyyar Republican sun kara aikin da ma’aikatar Doge wadda hamshaƙin mai kuɗi Elon Musk ne shugabanta ke yi, suna cewa yunkurin dakatar da zamba da almubazzaranci tuntuni ya kamata a yi shi.
USAID is a agency that
USAID hukuma ce da ta gaza a ayyukanta. Na sha ba da shawara a yi amfani da matakai marasa tsauri tsawon lokacin da nake nan, kuma abin da na gani abin tada hankali ne sosai.
Gwamnatin Trump ta ba da izinin a ci gaba da wasu shirye-shiryen, abin da ya ba da damar ci gaba da wasu ayyukan agajin, ko da yake sanatocin jam'iyyar Democrat sun jefa ayar tambaya akan ko ana ayyukan a wuraren da ya kamata a yi su.
Ba hakan nan muke zuwa mu yi ayyukanmu ba tare da wani shiri ba, a'a, muna aiki ne tare da shugabannin hukumomin, kuma ina tuntuɓar shugaban ƙasa akai-akai don in tabbatar da cewa abin da yake so ne ke faruwa.
Agajin raya ƙasashe na taimakawa ayyuka sama da 100 a Amurka. Daya daga cikin dabban ma'aikatan hukumar USAID da suka rasa ayyukansu kwatsam ya ce ko dakatar da wasu ayyukan agaji da Amurka ta yi na wani dan lokaci zai yi tasiri zuwa lokaci mai tsawo.
We work by
ba muna aiki ne ta hanyar tilastawa mutane su girmama Amurka ba ko kuma mu fada musu ga wasu dabi'u da ya kamata ku bibba, amma muna taimaka musu ne ta hanyoyi da suka gani sun fi bukata.
Ma'aikata 'yan kwantaragi na Amurka da kungiyoyi masu zaman kansu sun kai gwamnatin Trump kara kotu akan dakatar da wasu ayyukan hukumar USAID, suna cewa amfani da karfin ikon shugaban kasa wajen yin hakan ya sabawa kundin tsarin mulki.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya samu matashar mata BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne da injiniya Usman Bala Kofar Kudu, wani kwararre a fannin sufurin jiragen sama a Najeriya, game da yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Amurka. Ko a ranar Laraba 19 ga watan Fabrairu, wasu kananan jiragen sama sun yi karo inda mutane biyu suka mutu a jihar Arizona a cewar hukumomi. Wani karamin jirgin sama Cessna 172S da karamin jirgin Lancair 360MK sun yi karo ne da misalin karfe 8:28 na safe a kusa da filin saukan jirage na kasa na Marana Regional Airport a birnin Tucson na jihar Arizona. Haka zalika a makwabciya kasar Canada an samu wani hatsarin jirgin sama da ya sanadiyar mutuwar mutane 18 a filin saukan jiragen saman kasa da kasa na birnin Toronto. Jirgin na Delta Airlines yana dauke da fasinjoji 80 ne da suka taso daga Minneapolis na Amurka, inda jirgin ya fado a juye. Muna tattaunawa da injiniya Usman Bala Kofar Kudu ko shin akwai wani darasi da kasashe irin namu za su iya dauka a irin waɗannan hatsarin jiragen sama da ke faruwa a manyan kasashe. A makon da ya gabata mun kai inda bakon namu yake bada shawara ga masu tafiye-tafiye da jirgin sama da suke jin tsoro labarin da ke faruwa, inda yake cewa
to su sani cewar ai ran mutum a hannun Allah yake, ko a hannun jirgi yake, ko a hannun pilot ba, ko a hannun wani ba, ran a hannun Allah yake. Kuma Allah ya yi bayani a cikin Alkur'ani ya ce in muka tashi za mu ɗauki ranka, za mu ɗauka wani fi burujin mu shayyida. Aka wata aya take cewa ko da kana tsoron bene irin kulkuli, so saboda haka ba ko a sama ko a ƙasa ko a ruwa ko kana tafiya ko a kan gadonka, lokacin ka yi dole sai ka tafi. Saboda haka mutane su yi tawakkali, su tsawala Allah, su yi addu'a lokacin da za su hau wani abun hawa. Akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, so in ka kiyaye insha Allah za ka hau lafiya, ka sauka lafiya. Amma kar ka taɓa tsammanin cewa a'a wai kai ga ƙwararre to ranar in ka hau dole ka sauka lafiya, a'a wannan na Allah ne shi kuma. Mutum ya yi nasa, amma me zai faru kuma babu wanda ya isa ya sani sai Allah. So abin da zan nusantar da mutane kenan.
To akwai wani darasi da ya kamata kasashe irin namu su dauka daga irin abubuwan da ya faru, musamman ma masu harkan sufurin jiragen sama?
Ita da babban darasi shi ne, ka gani ya nuna mana cewar akwai kalubale da yawa a kanmu na cewar to yanzu mutane suna ganin abu ya faru ga Amerika sun fara tsoro, to in Afirka ya faru mutane sai su kaura cewa komai. Saboda haka iyawa dama dai ana yin kokari, so a kara kokari kuma a kara advancing, ana dada tabbatarwa da cewar komai yana tabbata bisa ka'ida a abinda muke kira standard practices. So insha Allah idan wannan abubuwan ana kiyaye su, to mutane za su dada samu abinda ake kira confidence a kanmu, kuma muna abin nan amma yanzu kamar a Najeriya in ana maganar pilots muna da ƙwararren matuƙa jirgin sama da yawan gaske wanda sun yi fice a duniya ma ba wai a Najeriya ba, wanda suka samu training suna da ƙwarewa suna da cikakken report da suka yi abin nan. To in wannan ne ba mu da matsala, kuma a ɓangaren equipment da muke da su a airport ko a jiragenmu ko a waye shi da ma akwai standard gaskiya aviation tana da ka'ida, shi sa matukar aka kula baka bi ka'ida ba to za a sa ka aji jirginka, za a hana ka kai tashi har sai ka bi ka'ida ka bi doka. Ba a abin da ake kira compromising standard, ba a wannan da rayuwar mutane
ba a sakwa-sakwa da harkar kwarewa.
Dole sai an tabbatar cewa kuma akwai hukumomi wanda suna bincika irin wannan, irin su Nigerian Civil Aviation Authority NCAA, to kaga duk ka sai suke akan cewa kowane kamfani yana kokari kowanne ya yi mutum standard ya tabbatar abin da ya kamata ya yi yayi. To abin da muke ciki kenan.
To
sun yi flying a wajen sun dawo Najeriya kuma suna yi. To shi ne.
To wai abin da nake so sani shin mahukunta sukan tuntubi irin ku da yake masana a harkan sufurin jiragen sama don kyautata wannan sashi a Najeriya?
Eh, gaskiya suna tuntuba tunda ai akwai mutanen da wai Bahaushe yace baffansa. Akwai baffanninmu da ana tambayar su na tabbata, ana neman shawarwarinsu saboda kwarewarsu da gogewarsu da taɓewarsu a cikin harkar, wasu sun yi ritaya in abin ya taso za a kirawo su za a tambaye su, wani ma ko bai tasowa suna ba da shawara suna cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi. Yanzu ba ka ƙaramin takadiri idan aka ce yau an kusa fara shirye-shiryen aikin haji, shi ne wato route mafi yawan ɗaukan fasinja lokacin in ya yi, za ka ga ana samun ƙwararru suna cikin team wanda su sun ma daina aiki sun yi ritaya, amma za ka ga suna team ɗin, za ka ga suna ba da shawara, suna ba wa hukumar alhazai shawara, suna bincikar kamfanonin jirage, suna gaya wa hukumar alhazai su kuma kamfanonin jiragen da aka zaɓa ɗin za su yi aikin ɗaukar alhazan, su ma suna ba su shawarar cewa to ba mun gano kaza, kazanku zai iya zama kaza kafin lokaci kaza, so wani mataki za ku ɗauka kafin lokaci kaza, so kuma za su yi abin nan, so tare ake yin aikin da su har a gama. Wannan na san tuntuni kuma san ƙwararru ne, kuma haka su kansu ma'aikatan jiragen suna bincikar kamfanonin da za a bawa tun daga aka ce ka bada abin da ake kira application ɗinka, za ka zo ka bi ka ce NCAA ka tabbatar da takardunka, tabbatar da wani jirage za ta yi amfani da su, tabbatar da lafiyarsu, su waye idan ma ka kai su abin da ake kira check, wala su check ko e-check haka, sai su bi su har inda ka kai sun tabbatar komai ya yi daidai, sannan su biyo jirgin a dawo da shi Najeriya, sannan a ƙasa a Najeriya su sake duba shi.
To madalla, a nan ne kuma za mu ji tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, kuji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu injiniya Usman Bala Kofar Kudu, wani kwararre a fannin sufurin jiragen sama a Najeriya, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Samail Agnes Malam Fatori, yace bakin alƙalmi ya riga ya bushe dangane da littafin da tsohon shugaban mulkin sojan ƙasarmu Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida ya wallafa, inda yake nuna amincewarsa akan zaben June 12 na shekara 1993 na marigayi Mashud MKO ya Abiola. Wannan sai dai mu ce daga baya kenan, tsohon shekaru 32 ba yau bane. Shi kuwa sakon shewa da murjau cewa yayi a gaskiya, akwai matukar takeici yadda muke ta zuba sauri wajen tafiya a Najeriya, ba tare kuma da mun ko mota ko ina ba, to ina amfanin baɗi ba rai, Allah ya kyauta. Sai sako daga Sanusi Matatai da Magaram da Isu Makeri Matatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai suka ce salam BOA. Muna tuni ga sabon gwamnatinmu na da Magaram, wato Kanal Mamman Sani Masallaci, da cewa ya kamata yayi kokarin cika alƙawarin da ya dauka mana yau sama da kusan wata guda, wato na cewa zai yi duba akan yadda farashin shinkafa ke tafiya a nan da Magaram, dan kawowa talakawan jihar ta mu sauki. Fatan Allah ya bashi ikon yin haka, amin. Sako daga Sulaiman Alhaji Bahari, mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar da Magaram, ya ce assalamu BOA Hausa, to na shigo filin wasiƙun masu sauraro domin yin kira ga mahukuntan jihar da Magaram da ke jamhuriyar Nijar, ya kamata ta duba halin da al'ummar karkara suke ciki na rashin ruwan sha da wutar lantarki da rashin gidajen likita. Tabbas wannan abin damuwa ne sosai. Muna fatan gwamnatin mulkin sojan kasar mu Nijar, karkashin jagorancin Jenar Abdurrahman Chani, sauran makarrabansa su yi kokarin magance matsalar da ke damun al'ummar karkara, musamman a jihar da Magaram. Allah ya sa sakona ya kai kunnuwar waɗanda aka yi domin su. Nagode BOA Hausa, a tashi lafiya. Madalla, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
An saki wasu ƙarin mutanen Isra'ila da aka garkuwa da su a yau Asabar don musaya ɗaruruwan fursunonin Falasɗinawa a wani bangare na yarjejeniyar na tsagaita wuta, yayin da aka tabbatar da cewa gawar da aka mayar da Gaza a ranar Juma'a ta kasance ta shiri bebas. Elia Cohen mai shekaru 27 da Omar Shemtob mai shekaru 22 da Omar Wenka mai shekaru 23 sun ɗaga hannu a lokacin da suke riƙe da takardun sakinsu kafin a miƙa su ga ƙungiyar agaji ta Red Cross a ranar Asabar a sansanin 'yan gudun hijira na Sirte da ke wato tsakiyar Gaza. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Rasha ya ce an fara shirye-shiryen ganawar ido da ido tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da Vladimir Putin na Rasha. Sergei Rakov ya shaida kafar labaran ƙasar ta Rasha yau Asabar cewa yiwuwar tare na iya ƙunsar tattaunawa mai zurfi kan batutuwan da suka shafi duniya ciki har da yaƙin Ukraine. Amma ya ce ƙoƙarin samar da ganawar yana kan matakin farko. Wani ƙauye a yankin babban birnin Philippines mai yawan jama'a ya ƙaddamar da yaƙi da zazzabin cizon sauro a ranar Laraba ta hanyar ba da tukuici ga mutanen wurin da suka kamu sauro a mace ko a raye. Dabarar da ba a saba gani ba a ƙauyen Addition Hill da ke birnin Mandaluyong ya yi nuni da damuwa bayan da birnin Quezon da ke kusa ya ayyana ɓarkewar cutar cizon sauro da ke haifarwa ƙarshen mako. Wasu yankuna takwas sun ba da rahoton ɓullar cutar sauron mai saurin kisa.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da kuma Fiona Wamai Dandudu wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni, sai injiniyanmu na yanzu Al Santos. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai mun sake dawo a shirinmu na dare. Assalamu alaikum.